gabaninsu min ba kalla minhu aukatan komin kadansa komin yawansu sai abiyo matanata a ayar yusikum allahu fi auladikum lizakari mithla hadhihi al-unthayayn sai allah ya fara da mata fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thuluthu ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisfu idan mata ne biyu zuwa abin da ya sama a wurin babansu to suna da biyu bisa ukun dukiya idan mace ce guda ɗaya a wurin babanta tana da rabin dukiya mutunci sai kasar ta biyo kasar ta a cikin gado za a bata gado a matsayinta na uwa za a bata gado a matsayinta na ƴa za a bata gado a matsayinta na ya ko kanwa za a bata gado a matsayinta ma na jika gwargwadon yadda ta samu kanta lokacin da za a raba gado ita da wadawa suka yi tarayya cikin gado amma dai mace tana da gado wanda musulunci ya tabbatar mata wanda a lokacin jahiliya da ba ta da yana daga cikin haƙƙi wato wanda shine na 14 da ɗa mace take da ke a cikin addinin musulunci rushe al'adar gadon mace a da a lokacin jahiliya ana gadar mace cikin kayan gado irin yadda ake gadon kaya idan mutum ya mutu ya bar dukiya gidaje gonaki filaye da dabbobi za a raba a matsayin gado to haka yadda zai mutu ya bar mata matan ba sai a raba su a matsayin gado wato a raba wa 'ya'ya su a jahiliyyar ta fa mutum sai ya gaji matar babansa ko dai ya zauna da ita a matsayin mata ko ya aurar da ita ya karfe sarakin ya dora a aljihunsa ko ya mai da ita baiwa duk yadda ya yi jahiliya ta halatta masa sai ubangiji ta'ala ya saukar da aya cewa ya ayyuhal ladzina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha ya waɗanda suka yi imani ba ki halatta a gare ku ku ce za ku gaji mata bisa tilas bisa tilas za a jahiliyan haka suke ko da matan ba ta so amma ka'idar musulunci ko da mace ta yarda ita a gaje ta addinin musulunci ya ki bai yarda a gaje su din ba daga wannan ma haƙƙi ne cikin haƙƙoƙi da musulunci ya tabbatar mata haƙƙi na 15 wanda addinin musulunci ya tabbatar wa da yaman haƙƙin abinda ake kira al-ismta biso da dama malamai za su yi ta karantowa a cikin hadisai cewa duk matar da mijinta ya nemi ciki za ta kwana mala'iku suna la'antarta don matar da take kudin zai mala'iku za su yi mata kaza wannan gaskiya da hakan manzon Allah ya faɗa to amma abin tambaya a nan gurin shin wannan haƙƙin na namiji ne shi kadai sai yadda kawai lokacin da yake bukatar matarsa dole ta ansa in ba da wani uzuri ke ba sai ba a shari'ance ko kuma ita ma mace tana da wannan haƙƙin ya idan tana da bukatar sa dole ya arka yawanci ba a yin wannan bayanin sai dai a yi bayanin bangaren farko to a hakikanin gaskiya ita ma mace tana da haƙƙi ta wannan bangare wani bawan Allah yana tare da matarsa sai ta sace baya ba ta haƙƙin ta na wannan bangaren sai ta zo wajen Umar bin Khattab yana halifa ta kawo kara kace da ki mijina kullum kiyamun laili ke kuma kullum azumin nafila ke sai Umar dan Khattab yake ka lalle kin more da miji fa dalla da miji Allah sa masa albarka kace fa kullum kiyamun laili kullum azumin nafila Umar dan Khattab yake haka ne fa Allah masa albarka kin more da miji shi ba mai jinna take nimi ba sai ɗaya daga cikin wanda suke tare da shi yake da ke halifa na gaba ka fahimci magana da bakala ta kawo ma'ana tana nufin ba ruwan ki da ita ya kaure ce mata kenan to haka ne to yadda ka fahimci karanta sai kai hukunci a tsakanin su na baka dama yi alƙalin sai wannan tabi'i yace a fahimta ka yadda lamarin yake ba za mu ce shi ne ibada ba dan ibada abu ne da aka halitta dan adam da yake amma ko ba za mu ce kuma ya rushe haƙƙin ta ba kawai da sunan yana kiyamun laili ko yana azumin nafila don kuma wannan zai suke ta kenan sai dai buƙatar cewa mutum yana da mata hudu idan mutum yana da mata hudu kuma ya zanto rabon kwana ɗaya ɗaya ke yi a cikin kowanne kwana hudu kowace mace rabo nawa take da ke kwana nawa kwana daya sai ce to mukaddara yanzu mata hudu da rabi sai take ta daya da azumin sa da kiyamul laila su ne mata uku to sai a yi rabon kwana da azumin sa da kiyamul laila sa kwana uku a nan hudu ba ba azumi babu kiyamul laila dole na wurin matarsa wace gari kuma a sake kwana uku azumi da kiyamul laila ai sai da na hudu ya zo to da na babu azumi babu kiyamul laila dole sai ya saurare ta a matsayin hakkinsa kaga wannan hakki ne da yamu cikin Umar dan Khattab yace ban san ba me zan yi mamaki yadda ka fahimci kokan da ta kawo ko yadda kai yake hukuncin tsakanin su je kana rada ta alkali a gari kaza sai rada kankalin saboda basirar da Allah madaukakin sarki ya bayar wa wannan mutum to kaga yanzu wannan da dama daga cikin mazaje su kan ganin su haƙƙin su ne da suke da shi a wajen kamar lokacin da suke bukatar ta kuma in har ba ta ansa ba ba hadisin taimama ba su rike ba irin yadda suka rike hadisin cewa za a la'ace ta ko hadisin alwala da hadisin sallah ba su rike shi ba yawancin mazaje irin yadda suka rike wannan hadisin na cewa fa an ce duk wanda mijinta ya nemeta ba ta zo ba mala'iku za su kwana suna kiyamun laila akan ta suna tsine mata to wannan shi bukatar ta kenan amma shi in ba ya da bukatar ta shi to wani sai ya wata daya wani ya wata biyu wani ya wata shida wani ba ya shekara guda wanda wannan zalunci wai wani ma ya yi tafiya ya yi shekara baya nan ba ta ta kawo kara wajen wani malami kudin da ya yi shekara baya nan da aka kira wajen ce to mai sarasa ba ta rasa shi ba ta rasa shi ga abubuwan abinci da ba har sai da zai rasa mutu kudin da ya bane kuma na ta wani kare na duk sati sai an bata sai an baka abin da zai ke ta har kudin biki ma ake bata yin an yi biki a dangi ayo kudin banza wai da ran wani da wannan kudin to hakikanin gaskiya wannan haƙƙi ne da dama take da shi wanda kuma yawa daga cikin mata su kan samu kansu ba matsayin mazajen su ba sa tabbatar musu da wannan haƙƙi haƙƙi na 16 kina tun da 17 da 17 mace tana da haƙƙi na karantarwa dole ne mutum ya karantar da ita addini kuskure ne mutum ya kyale matarsa ta jahilci addini ya ki karantar da ita ya ki sa ta makaranta idan an ce mutum ya sa matarsa makaranta sai ya ci a makarantar yahudawa ina zuwan mutum da karatu to kai da baba yahudan ba musulmi na dari karantar da ita a gida mana da hadda sai ko da jizo an mana dan ta san me za ta yi sallah da shi ka karanci littafin al-akhdari littafin ghalibi daga farko zuwa karshe 40 hadith al-usul al-thalatha kitab at-tauhid littafin na mataki ilimi na kasa in ka karantar da ita wannan to ba lalle bane sai ka je makaranta amma in ba za ka iya karantar da ita ba dan ba ka sani ba ko dan ba ka da lokaci to dole ne ka bari ta je makaranta dan sai ka mace tana da wannan haƙƙi na ta'alim karantar da ita addinin musulunci yadda mutumin da ya bar matarsa da jahilci ba cikin addini ba to ya tuce ta sannan kuma shi kanka ba ba zai ji daɗin zama da ita ba tana zaune cikin gungumin jahilci dan ba za ta yi masa irin biyayyar da ya kamata a yi masa ba a musulunci tunda ba ta san ba yaya ake yin biyayya din ba da haka lalle ne ya kamata mazaje su san mace tana da haƙƙi a kansu a kan wannan waɗansu mazajen da sunan kishi sai su hada ya mace zuwa makaranta to amma fa ba su hada ta zuwa biki ba gidan haihuwa gidan mutuwa gidan yini samun ango sawa amarya lalle asibiti duk za ta je amma kuma makaranta ne ba za ta je ba wal'alla hujjarsa wai a makarantar namiji ne yake karantarwa yawa idan ta je asibiti ma likitan namiji ne kila ma wanda zai mata allura namiji ne haka in ta je gidan biki da mata da maza za ta ga maza kila ma idan gidan biki ma akwai kada akwai kida makadan maza ne sannan kuma in ta shiga mota ta haya lokacin da za ta je asibitin murtala daga nan jibiyar lemo ko daga bacirawa ko daga kurna za ta sa kudi da maza ko a cikin taxi ko a cikin mota ta haya irin haya sun nan matsa da juna mene ne fi illa tsakanin wannan da ka bari ta yi da wancan da ka hana ta yi hakika na gaskiya wannan kuskure ne abinda mazaje suke yi na kyale matan su cikin jahilci ba tare da sun karanta addini ba. Haƙƙi na 18 haƙƙin da mace take da shi na kyautar iyaye wannan wani abu ne da yake a koyi dama daga cikin iyaye da Allah biyo dukiya dukkan yi kyauta ga ƴaƴansu maza irin kyautar da ba su yi wa mata. Za a ga yaro babba idan ya girma mahaifinsa na da hali ya sai masa fiƙe ita ko mace sanda ga al'adar ba ta hawa kifi ba a sai mata ba ya sai mata mashin ita matar ba a sai mata ba wani lokacin in ya isa hawa mota a sai mata mota ita matar ba a sai mata ba in ya isa aure a sai mata gida a baki yana zaune a gidan ga gida ga mota ga aure ita kuma dai an yi mata aure da kayan ɗaki an kai ta gida amma ba a bata gida nasa na kanta babu a bata mota ba ana yanka ku bai wanda hakikanin gaskiya duk kyautar da uba zai wa ƴaƴansa zai yi musu ne bisa sawi abinda ake nufi bisa sawi daidai wa daida idan ya bai wa wannan to ya bai wa wancan kila abinda za ka ba su ba iri ɗaya bane ba amma ya zanto darajarsa daban-daban ka sai wa wannan shadda da nisa wancan za ka yi mata a tamba amma darajarsa da kuɗinsu ya zanto ɗaya tunda wancan kayan mata ne wannan kuma kayan maza wannan ya zama wajibi mutum ya adalci tsakankanin ƴaƴansa wajen kyauta akwai hadisi kan Nu'man ibn Bashir cikin Sahih Bukhari mahaifi ne ya tashi wa ɗansa namiji gagarumar kyauta sai kira wa annabi dan ya zama shaida ya annabi ce shi kadai ne ɗanka ko kana da wadansu ya ce a ko wadansu ƴaƴan ya ce dukkaninsu ka ba su kyautar irin yadda za ka bai wannan ko baka ba su ba yace a gaskiya ban ba su ba wannan kadai zan ba sai manzo Allah ce fa inni la ashhadu ala jawr ni ba zan yi shaida akan zalunci ba ya sake ya tafi ma'ana ka bai wani ka hana wani ya zama zalunci da haka yanzu idan ka bai wa danka namiji gida to ya kamata ita ma matar ka ba ta gida ba za ka ce to inna ba ta gida shi bari in ba ta rabin gida don da an ce lil zakari mithla hadhal unsayn dan namiji za a ba shi rabon mace biyu sai ce wannan ai rabon gado ne za a ce dan namiji a ba shi rabon mace biyu abinda ba gado ba yanzu kana da rai kai ai shi dai wajen da za ka ba su kafin banci tsakanin dan namiji da yawon da haka dole idan ka ba wancan gida ita ma ka ba ta gida babu laifi idan bukata ta sa a yi wa mutum wani abu a yi masa ta iya yi wa wani baya da lafiya ka kai shi asibiti ka kake masa 2,000, 3,000, 5,000 ko 10,000 a asibiti to ba za a ce kuma dole ƴaƴanka masu lafiya kuma kowa sai an ba shi 10,000 ba dan abinda aka wa wancan ba kyauta ba ce larura ce ta sa babu laifi za a aurar da wancan ka yi mata gado ka yi mata kayan ɗaki wannan bukata ce ta za a kai ta gidan miji aka mata wannan ba a cewa sauran kannanta da ba su yi ta aure ba da ma jinjira yar shekara ɗaya ko wata shida a ce ita ma sai an yi mata a ita ma ita ita aure sai a yi mata in da rura ta sa a kaiwa wani ba a yi wa wani babu ne a bayan duka matsa namijin da za ka ba ki gidanka don ya yi aure to ba gidan za ka ba ki kyauta ba zo ka zauna a gidana gidan naka ne ka tafi gidan din naka ne amma dan kai na ciki tun da ya isa wuri wani ma in ya sake yi shi ma a ce ga gida zo ka zauna amma ba ba shi kai ba wato ta tafi gidan da hannunka naka ne sai da in Allah ya karɓi rayuwarka waɗannan gidaje duk za a sa su cikin gado a yi kasafin su tsakanin maza da mata cikin yayanka to wannan shine adalci ta yadda mutum zai mutu bai bar baya da tsura ba amma zai dan mutum ya kasance manyan ƴaƴansa duk ya ba su gida da mota dan sun yi aure ɗan ƙanana ƴan shekara ɗaya biyu uku ba su da gida ba mota tun da su yara ne ƙanana sai kuma ya mutu kaga su manyan ƴaƴa za su zo a raba dukiyar mahaifin da su sannan kuma ga ta su kadai da mahaifi ya ba su ƙarshe sai ka ga ƙananan ƴaƴa ake tsuta a wannan ɓangaren wannan abu ne da ya kamata lalle iyaye su lura da shi a matsayin haƙƙi ne cikin haƙƙoƙi na addinin musulunci da addinin musulunci ya tabbatar da ƴaƴa mutum. Haƙƙi na 19 mata abokiyar shawara cikin abin da ya shafi ƴaƴanku yana da kyau mace tana da haƙƙi kai shawara da ita kila wani abu naka lalle bane ke shawara da ita amma yana da muhimmanci kuma zai kara kauna kai shawara da ita amma abin da ya shafi ƴanku to wannan dole ne kai shawara da ita idan ma kai ra'ayin ta za a yi wa wancan aure kai shawara da ita za a yaye ta ko ya kai shawara da ita sai ma ki shawara da ita ababin karɓar shawara din ne ma Allah ya kawo maganar aiza a babin yaye ta ne ma Allah ya kawo shawara sai na rada ta salan an tarazu min ha wala juna hale sai na rada ta salan an tarazu min ma wata shawurin wala juna hale ma'ana idan kika so a yaye ta bayan sun yi da su biyan kowa da uba sun yi a yaye wannan yaron wata shawurin bayan shawara da za su yi cewa a yaye shi Allah ce babu laifi sai a yaye yaron a ce a nan ba za ki yaye ta ba ke da kanki sai kin nemi shawarar uba ko da kun rabu baya ba tare kuce ba sai ma ba za ka ce dole a yaye yaron nan ba yanzu sai kun yi shawara da ita sai a ga me yake zama maslaha a gare ki tunda ko aka ce sai da shawara za a yaye ta to ina ga abin da yafi shawara sa ki makaranta ko sa ta makaranta wata makaranta za a fita dole ne da kyau a yi shawara an sani kai namiji wani lokacin ya fi ta gano abubuwa da sauri sama da kai amma shawara da ita na dole ta mai ta ita mutum abokiyar zama sama da idan ka ce kayi kawai ta haka za a yi to me bambanci tsakanin da mai mata wanke wanke ko yar aikin ta gida ba bambanci yadda yar aiki ba ta sani ba ita ma ba ta sani ba yadda labarin yar aiki ita ma labarin kaga ba kai mutum da ita ba baka kimanta ta baka darajanta ta ba to wannan yana da matukar muhimmanci iyaye su kula da wannan haƙƙi na 20 mace tana da haƙƙi na ta zauna a ɗakin miji ko bayan sun rabu ko bayan mutuwarsa har sai lokacin da inda ta kai idan rabuwa suka yi to za a lura rabuwa ce wanda ke akwai komai a ciki to tana da ikon zama a ɗakin miji har sai inda ta kare sannan ta fita gaba wannan haƙƙin ta kuma ya tsayar da ita idan rabuwa ce wadda babu komai to da zaran an rabu kan za ta fita ta gidan su ba magana kuma ta zauna ta yi hidda idan miji mutuwa yi to a ɗakin miji za ta zauna ta yi ta kaba har sai bayan ta kammala ta kaba sannan ta zauna gidan ka'ida ta addinin musulunci yanzu a gurguje ne ko wannan muka kira ya haƙƙi ɗaya ɗaya har guda 20 cikin haƙƙin mata kuma na faɗa muku cikin minti 10 kawai da ɗauki biro nake lissafawa a matsayin lissafi ba rubutu ba dan Allah idan aka samu wadataccen lokaci za a tabbatar da haƙƙi sama da 30 sama da 40 wanda addinin musulunci ya tabbatar wa yaman wanda wannan su ne haƙiƙanin haƙƙi na mata cikin addinin musulunci da ya kamata a ce an kula da su ba irin haƙƙi da turawa ko amerikawa suke kururutawa ba yanzu abinda aka yi a amerika na kokarin sanya mace ta zama limamiya a matsayin wannan haƙƙi na ya mace wannan kuskure ne ba haƙƙi ne na mace ba ta zama limamiya ga mazaje mace na iya limanci ga mata ƴan uwanta a cikin gida amma a ce an sanya ta limancin juma'a kaga har mata ketare limanci na gamsu salawatu ta je juma'a ma'ana ma za ta iya sallar idi tunda sallar juma'a ta fi sallar idi karfi cikin addinin musulunci kuma wai abin da kai cin a ce cikin mamu har da mazaje wannan sabawa Allah ne sabawa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ko da kun ji an ba don a matsayin haƙƙin mata to ku tabbatar kawai waɗansu mutane da ba su san musulunci ba suka kira wannan a cikin haƙƙin mata amma ababen da na lissafa muku ina jin za ku yarda da ni kan cewa haƙƙi ne na mata yanzu ya rage wanne ne kuke samu wanne ne ba ku samu rashin samu din bai nuna cewa babu shi ba akwai sai dai maza ko dai mutum ya kasance bai sani ba za ka yi tauyewa mace wannan haƙƙin ko kuma ya sani saboda son zuciya wannan zai zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama idan ya tauyewa mace ta haƙƙinta ina ganin saboda lokaci a nan ya kamata mu daka aya don mu bar dama ta ansa tambayoyin da ke kuka riga kuka rubuto abinda na faɗa ya zama daidai Allah sa mu yi tare a cikin lafiya mu duka abinda kuma na yi kuskure ko tuntuɓa harshe ubangiji ta Allah ya kama na gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam Allah ya saka da alheri Allah ya saka a cikin mizanin hasana kuma kun yi addu'a na ji yanzu ku kare masa addu'a
ni taliki na rushe kenan domin tambayar ku anan guda 60 tambaya 60 akan abubuwa daban da kuka rubuto da kun ga tambaya 60 ko kowace za a bata minti daya ana bukatan awa daya kenan inda za a amsa su duka saboda haka waɗannan tambayoyi ba za su wato ba da dama a iya amsa su gabaki ɗaya ba amma za a zaɓi waɗanda suka fi kusa da abinda malam ya magana a kai insha Allah sai a amsa kuma kamar yadda kuka ji malam ya tananatawa maganan yanci saboda wannan magana ita ake tananatawa a duniya kuma kusan wani tarko ne da ake amfani da shi wajen riba ce mata da kuma ɗauke hankalinsu daga shawo da nagarta da koyarwa ta addinin musulunci sai ka waɗanda ba san addinin musuluncin ba wancan abin da turawan suke kai suka sani sai su ga kamar bature ya zo da wata dama da musulunci bai ba da ita ba ko su dinga ganin abubuwan da bature ya zo da su akwai burgewa da kayatarwa da ban sha'awa a ciki wannan jahiltan bangaren addinin musulunci ne da kuma jahilta hakikanin abin da shi baturen yake kai kuma kai dan mutum yana da ilimin duka biyun to zai fi morewa ya san meye musulunci ko meye bature zai gane a addinin musulunci ne mata suka samu kyakkyawan yanci suka samu kyakkyawan dama Allah da ya halicce su yayi musu tsari da zai dace da rayuwarsu kuma akwai ban sha'awa da tausayi da rahama da kyautatawa tsakani a tambayoyin za mu fara amsa yanzu saboda lokaci yana tafiya muna neman dan agaji ya zo ya rage mana wannan karar abin nan din wannan mai tambaya ta farko tana cewa da Allah a saurara na gaya muku dokokinmu guda uku cewa na farko muna bukatan aishuru kuma bukatan surutu mun kusa kashi na biyu tambayoyi su zama a rubuce na uku duk wacce danta yake yin kuka ta fita waje ta lallace shi tunda akwai wani guri a waje sai ta dawo daga baya sai haka muna so ku nutsu ku ji tambayoyin da kuka rubuto da hannunku za a bada amsa insha Allah yanzu a kai zamu ta tafiya iya inda muka tsaya da haka in baki ji tambayar ki ba to ka zo cikin irin na 50 din nan ne ko na 60 da yankai ko na 40 da wani abu ko 30 zuwa sama sai haka inda naga lokaci ya tsaya nan zan tsaya da tambayoyin wanda baki ji amsa su ba sai su hakuri akwai kuma wanda suka rubuto addu'o'i ne da godiya kawai da addu'a akan wannan lacca da aka shirya wanda suka shirya da wanda suka gabatar Allah saka musu da alheri da waɗannan nasu na ware su a gefe tunda addu'o'i ne su wannan an Allah saka da alheri kuma Allah ya ba ku irin abin da kuka roƙa mana wannan take malamin ce da zan yi aure to da ya kasance zan yi auren amma fa ina aiki kuma ina son ya bar ni in ci gaba da zuwa aiki amma sai shi yake saboda yana ganin idan mace tana yin aiki kamar akwai matsala amma ko bangaren wato aikin asibiti ne ni kuma ina ga wannan aiki tun farko ma abin da ya karfafa min zuciya wajen yin karatu domin na bayar da tawa gudunmawa ce wajen taimaka al'ummar musulmi kamar da kuke kai kira to yanzu zan yi da shi shi da yake ba zan yi wannan aiki ba kuma aiki ne da ya shafi lafiya
a hakikanin gaskiya aikin da kika faɗa yana da muhimmanci a cikin mata suna yin aikin asibiti dan taimakawa ƴan uwansu mata musulmi musamman ga wanda suke da kishin addinin musulunci bayan ta yi karatu din akwai kishin musuluncin akwai tarbiyya ta addini da kame kai ta tsare ta to amma dole ne sai in mijin ya baki izini kafin ki yi ya kamata ki lallace shi har da hankali har ki ga hankalin shi ya gane muhimmancin aikin ya baki dama kuma gurgurdan yadda kika zama mai kishin addinin ka kame kai wannan shi zai taimaka wajen shi mijin ya baki izini ki amma in ya hana ki to mafi kyau shine sai ki hakura har zuwa lokacin da kuma daga baya wata rana kika sai kai masa magana idan yake yau wata rana zai iya amincewa duka guda biyun komai yana da muhimmanci aikin kina da muhimmanci amma kuma ban miji wannan wajibi ne tilas ne mace ba za ta iya cewa dole sai ta je aiki ba ko da mijinta yake ko ya so wannan ba daidai bane ya saba wa kai da kawai kai
wannan tace assalamu alaikum malam kamar yadda ake maganar soyayya wani namiji idan aka yi masa soyayya a cikin gida sai ya daure fuska wai karkare na shi dan shi babba kuma yace wannan iskanci ne ai ba ma shi wannan cikin iska ko Allah malam ayi mana karin bayani sosai don mazajen mu ba su fahimci wadannan abubuwan da kyau ba.
Ina ganin kila abin da za a ce shine ayi kira ga malamai masu wa'azi su rinka bayyana wa maza irin wadannan matsalolin, don a hakikanin gaskiya dai kun ji a tarihin Annabi, ina jin nisan shekaru da ke tsakanin Annabi da Ummu Aisha ya fi nisan shekarun da ke tsakanina da matata ko tsakaninka da matarka ko tsakaninki da matarsa. Amma tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar da kansa don ya dauke wa matarsa cewa ya sa ta ji daɗin zama da shi, wanda haka ya kamata namiji na gari. Amma tayi idan bai fahimci wannan ba zan yi maka bayani cewa ga abin da muka ji a cikin karatu, ga abin da muka ji ana faɗa, ga abin da muka ji a tarihin Annabi, abin nan da kake faɗa wato kake kushewa ba ba iskanci bane ba. Soyayya ce zaman tare ne, gishirin a zauna lafiya ne. Yi kokarin ya fahimci haka. Ga hakikanin gaskiya waɗansu mazajen ba sa fahimtar wannan. Wace baiwar Allah ta taɓa samu na ita ta zo ce a matsayin ta biyu a gidan da ta je, ina jin ma ita ta uku. Matarsa ta farkon da ta biyu sun saba da shi a wani yanayi na daban, ita sai ta zo gida da wani sabon yanayi na daban. Cikin su bawa da ta taɓa masa wanki, ita wannan amarya sai ta zo da ya cire kaya kafin ya dawo ta wanke sun bushe tagogi ta aji. Idan an zo za a bayar da kayan abinci iri ɗaya sai ta yi abinci iri biyu da shi ko iri uku. Kawai sai suka haɗe kai suka ce su ba su yi irin wannan iskarcin ba. To abin da ya fi bada haushi ma shi ne da aka je aka faɗa uwar mijin, sai uwar mijin ita kuma ta so ni ba za a yi wa ɗana wannan karuwancin a gida ba. Wai karuwanci. Uwar ta tsaya take yaƙi da wannan amaryar cewa ko ta daina abinci take ko ta sa ita ta ce ta. Kuma ita kuma abin da aka tarbiyyance ta cewa miji kenan. Wannan shine biyayya, shine sanin ya kamata. Amma san uwar mijin ta ce wallahi ita ba dai ba ya tada ba, kawai mijin ta dan ta je auro wata mace karuwa karuwa a gida, yau ce wannan, gobe ce wannan da wannan kirki. Kun da wannan jahilci ne ga mutane. A hakikanin gaskiya jahilcin addini yana jawo wannan matsala ce. Don haka ne wato ku ja hankalin su akan cewa abin nan da kuke yi ba wai rashin kunya ne ko rashin mutunci ba, haka musulunci ya tsara masa kaiwa da miji. Kuma shi kansa wannan ai jin daɗin sa ne, shi fa kowa samu riba idan an yi masa haka. Sannan kuma ina kira ga 'yan uwa malamai da masu faɗakarwa da za su yi wannan karatu ko da ta hanyar kasus ne, cewa lallai ya zama wajibi ƙoƙarin jan hankalin mazaje akan irin waɗannan abubuwa su fahimce su cewa musulunci ne kuma tsari ne na zamantakewa na iyali kyakkyawa. Cika yana shiga karkashin faɗin Allah ta'ala wa ashiru hunna bil ma'ruf cikin suratul nisa.
To wannan kuma Allah ta ce to malam ana ta bayanin ado da kwalliya da tsafta da kyautata wa miji iya kallo iya waye. Sai to mu ga mun kusa mun kai shekara 50 da yan kai. To mu za mu iya yi wa miji ado ga tsufa ga ado.
Ha yanzu ma mijin ba tsoho bane.
Ai yadda kowa suke haka za su tafi. Duk za ku yi sai dai ke kawai
za ki yi ne ba a gaban yara ba, tunda idan kin yi sai ka ga kuma yara suna jin wani abu daban. Cewa ji wance kuma haka kuma kaza kaza kaza. Wannan za ki yi ne bayan an sallami yara sun tafi makaranta ko ba haka ba. Yadda dai ba idan kowa ba, wannan ke da shi ma zai ji wani abu idan kin yi haka. Yana da muhimmanci za ki kuma kina da lada idan kin yi.
Wannan suke assalamu alaikum, ana a ƙara jawo hankalin 'yan uwa mata akan ya kamata su ƙara lura da ɗankunan da ya kamace su dinga yi. Suna yin ɗankuna waɗanda suke bayyana tsaraicinsu kamar haka: matse bebi, jahannama salamu alaikum, adede ta sahu, welcome darling, body shape, zura hannunka masoyi, jahannama ga fasinja. Waɗannan kaɗan kenan daga cikin irin ɗankunan da matasa mata suke yi har da matan aure. Allah ya kiyaye amin. Daga mata ahlus sunna.
A hakikanin gaskiya wannan ba abin dariya ba ne, abin takaici ne, abin bakin ciki ne. 'Ya'yan musulmi su rinka yin irin waɗannan dankuna. Mu sani cewa duk matar da za ta fita da irin wannan shiga, kaya sun matsinta, aikinta ya bayyana, su ne wanda manzo Allah ya ce musu fasiyatun ariyat, ga su da tufafi amma su tsara su manzon Allah yayin rantsuwa cewa ko 50 aljanna ba za su ci ba a wani hadisi yake ilanu hunna ku zine musu albarka in kun gansu fa inna hunna mal'una su sun zinannu ne da haka ba burgewa bane ba kuma ina tabbatar muku da cewa duk matar da za ta yi irin wannan shiga din tana ji da kuruciya da yarinta to za ta yi da ta sani a lokacin da nadama ba ta da amfani da haka ya kamata ki gaggauta tuba ubangiji ya yafe miki ki roki Allah ya yafe miki kuskuren da kike amma duk da namijin da zai ganki ya ce kin burge shi cikin irin wannan shigar da tabbatar ba da aure shi kai ba ku tsarare ne so yake ya kike kurkutar gidansa ta hanyar ganin jikinki kin yi masa adan fata kin yi masa adan tsoka kawai ya kalla ya more ba tare da ya biya sarki ba a karshe ko da kina ganin yana zuwa zance wurin yi masa magana cewa ya turo iyayensa ba za ki sake ganin sa ba da haka samari suna yi gara 'yan mata da dama suna da budurwa ta zuwa zance a more a takata wadda za ta fito tsirara tsirara ta baya da kanta gare su suna da budurwa ta aure ita ce mai mutunci mai hijabi mai kima mai kare kanta don ko da lalatacce baya son ya aure lalatacce ya kima ba wadda take sagari ke so ya aura da haka idan kika yi shiga ta rashin mutunci kina tallata kanki ne a matsayin ke ba matar mutanen kirki ba ki ba sai har ke kauri ya sauke da aure a irin wannan yanayin so yana da ire-iren ki guda hudu ko biyar ke ba ki da kima a wajen sa amma duk wanda zaki ga ya zo wurin ki ya ganki da wannan shigar ya kele ki to shi ne yake neman mace ta mutunci wani na iya cewa ai tana da irin wannan shigar kuma tana da saurayin ta har an yi ta za a yi aure yana da yan mata ire-iren ki wajen biyar ke ce zai za a yi auren ko bayan an yi aure zai ci gaba da kawance da waɗancan ko kin sani ko baki sani ba kuma a yayin bayan an yi wata shida wata biyar zai ji abin da yake burge ka a wajen ki zai tana burge shi an kun riga kun zama daya zai rabu da ke kuma ya kokari ya kawo ta irin wannan mutumin kimar ya mata ba sukan dauke ta ne yadda ka san ake canza riga haka za su canza ya mata da haka ya kamata ku yi hatara su kuma teloli da ke cikin irin wannan da tabbatar suna yin taimakawa ke kan shi kuma ma kirki ne mutum ya faɗa wai sai jahannama salamu alaikum sai jahannama kuma ce salamu alaikum ai babu haduwa da juna tsakanin sallama da jahannama wannan gatse ne wannan yiwa addinin Allah ɗin kirki ne salama ce da hadarin ta ya kai ta sa mutum ya rinta sai mutum bai hankali ba da haka wajibi ne ku iyaye ku matsawa ƴaƴan ku su da shiga irin wannan tarashin mutunci dan shiga ce da kullun suka fita suna cikin la'antar Allah suna cikin fushin ubangiji har su dawo gidajen su Allah tsare ku to wannan kuma mijinta ne shi baya zuwa makaranta kuma baya barin ta kare to da ka jahilci ne duhu na dukan duhu sai to shawarar da kike so a bata ya za ta yi da wannan mijin duk sanda sai masa magana zuwa makaranta sai ya sha kunu ya bata rai ya ma daina yi masa magana har na tsawon wani lokaci karatu dai mace ta san yadda za ta tafi bauta Allah wannan wajibi ne ko miji ya yarda ko bai yarda ba da haka Shehu Usman Ibn Fodiyo a cikin littafin sa Irshadul Ikhwan ya lissafa halaye ɗaya ɗaya goma sha biyu wanda yake kowane ɗaya daga cikinsu idan ya faru mace na iya fita ko da ba da izinin miji ba ko ba ta yi laifi ba daga ciki ya ce kamar ana cikin gobana ta kama a gidan da take kun ga nan dole ta fita sai ta tsaya miji ya zo ta nemi izini dole ta fita har ta ce cikin ta ko yunwa mai tsanani ta samu dan aike da zata aika je ya sayo abinci ko ya wuce fa ne ba dole ta yi laifi da ta sayo wuce fa ne ta zo da a dafa abinci ba za ta tsaya ba ta gayyara da yunwa ko gida yana yoyo ɗaki zai rufa da ita ko da miji baya gari dole ta fita ba sai ta nabi izinin sa ba to haka kuma idan mace ba ta san yadda za ta bauta Allah ba ba ta san yadda za ta yi sarki da sallah ba ba ta san yadda ake wankan da na ba da wankan haila ba ba ta san sayawa da alwala da sujud da sahwi ba dole ta fita ta je ta karanto ko da miji baya so za ta nemi izinin sa kam idan ya ki dole ta karanto sai idan ta mutu haka wuta fa za ta kai tsaye babu wani faɗi lokaci da haka ya kamata mata su san wannan kuma su ma maza din su san wannan Allah tsare mu
wannan tace assalamu alaikum malam dan Allah fadakarwa nake so a yi akan matan da suke zama a gida kamar waɗansu tumaki babu gyara shi yasa wasu mazan ba sa iya yi musu yadda ya kamata da samun nasu malam sai ka ga mace ta zauna kana wari saboda rashin wanka
wannan tafiyin ka akwai ta a wurin mata da yawa akwai wanda za ka ga cewa lokacin da ta zo tana amarya akwai tsafta da kulliya amma tana haihuwa ce shi kenan ta daina tsafta ta daina kwalliya balla tana ce ta jike ta uku ai sai ka dauka ka gani ganta kamar ita ta haifa wannan masallacin gaba ɗaya duk ta fita daga hayyacin ta ta karaya ta sare wa duniyar gaba ɗaya to wanda gaskiya rashi kyautawa ne akwai wani bawan Allah wanda kullum baya cin abinci a gida sai ya je waje ya sai abinci mai tsada ko mai daɗi sai wani abokin sa ke zargin sa kai kullum sai abincin waje ka je mana gidanka a dafa ma abinci ni shi ne wuce haka da ya sake masa fada sai ce to ba ko mai insha Allah zan koma cin abincin gida gobe ina ga yasa ka zo mu ci abincin rana a gidana yace zo mu je gidan ta ma ya san matar yace wanda gobe fa wanda zai zo mu ci abincin rana za mu zo nan bayan sallah za a da Allah kai mu lafiya yadda karfe biyu kari a zahar ta yi a ko'ina ba wai sai a masallacin ahli sunna ko ne yan bid'a ba ne karfe biyu a zahar sai mutu zo gida sai karfe biyu da rabi kuma ba a gama abincin ba can karfe uku aka gama abinci da aka gama abinci sai ta ɗauko ta kawo musu ta aji babu cokali yake wance ta ce na'am ta ce ba ki kawo cokali ba ki ce to gani nan zuwa kare fitar ta wanke tokula guda biyu ta wanke turke ita guda ɗaya ta kawo sai sai wanda kin manta mu biyu ne au haka ne fa da kin san ko ɗin ko ta kawo yake ne ki da zare ido yace wanda biki kawo ruwa ba ki dan Allah kai mu hakuri mun tuwa ce gani sai ta fita ta kawo ruwa ta aje ko babu ko bin ruwa sai wanda kan biki kawo kofi ba sai ka ji abin kamar wasan kwaikwayo aka je aka kawo gobin jan ruwan aka aji sai kalle shi sai ashe kana da gaskiya ma'ana da kike zuwa waje sama mutum ashe kana da gaskiya yace me ta gani da saura ma ta kuna sai da aka zo aka hada abin sin da ya dauka yayi tokalin farko ya ji yace wallahi shi dai ya hadu yayi kawai sai ya masa kara yace to in kan kana ta tambaya ta ban baka ansa ba wannan ita ce ansa wannan da kaje yanzu ita ce ansa to gaskiya akwai matan da suke haka waɗansu matan kazantarsu ta wuce hankali ta wuce hankali da haka ya kamata Allah ya kalla kai wanka kuma sai an ce ki wanka ba ana kira da dawo mutu hadisi dan ki wanka ai ba kamata ba ai hankalin mutum ya kamata ya san cewa wanka a san kai musamman lokacin zafi na safa kai ba zai wadatar ba san kin yi wanka da safe wanda zaki sa su tsara cikin gidanki ba zai wadatar ba bayan kin girki musamman kin gama abincin dare sai da kinki kuma zaki ji kina bukatar ki sake wanka kafin lokacin kwanciyar barci da shi amma sai dan kai wankan safan nan ba sai wata safiya an sake zuwa wai da dare bayan ta gama girki sai wanka ba za ta yi ba haka za ta je wurin miji rabi tana warin ka nan zarin mai girki shi nan zarki rabi tana karni rabi tana kaurin hayaki sannan kuma jikinka da danko kamar kingam sai da amfani ki ai ba ku yanda za a yi miji ma ya soki maso kusa da shi wallahi kina matsowa kusa da shi zai tsaya ta sallo ya ya ba bai ke fari da wuri ba kikin ki da danko ina zai kula ki lokacin da yake maso kusa da shi kin yi wanka kina kanshi kin yi aswaki ko kin yi brush din gyara hakoran ki kin yi komai ta tsakin lafiya ke ma lafiya haka ka bata amma haka kawai ki zo haka da ke wata hajjiya ta burga zuzu ki zama wani da ke hakikanin gaskiya idan kika haka wallahi sai kika dawo in kika ga mijin ki yana zuwa zaurar ki wani gida ke kika dawo in kika ga yana zuwa zarfe wani wuri ke kika dawo idan kin yi tsafta kin kula ba lalle bane ba sai yayi wannan sai in wata bukata kuma ta daban
wannan ta ce assalamu alaikum Allah ya saka malam da alƙi malami ce miji na ma'aikaci ne ko ba anan yake aiki ba to malam tun ina ni kai nace ya mai ani gurin sa sai ce ba zai ba yanzu ba to muna kan haka sai ya aure ta muka zauna muka zama mu biyu sai ya tafi da waccan ita ce yake zaune da ita a can to ita sai karshen wata ake zuwa ta kai ita sai kwana biyu a gurin sa to shine ta matsa sai jama'a suke cewa wai kishi ne mata yawa shi yasa ta matsa ta fita ita can sai ta kuma kwana biyu da ake ba ta a ba waccan kwana 28 ya mata kana to shine shi kuma an ce magana sai ce wallahi yana son ta ba wulakar ta ta zai ba ita tana da yara da tsaya a nan kare ni yara to take mala yaya za ta yi addini
hakikarin gaskiya akwai matsala. Addinin musulunci da ya tsara mutum ya yi adalci tsakanin matansa, an ce ka yi adalcin ne ko da ɗaya ta tsufa ɗaya yarinyar, ko da ɗaya tana da ‘ya’ya ɗaya ba ta da ‘ya’ya. Wannan dole a zo da wannan. Adalci dole ne, a ce ta san ta kai ta, a yanzu ne kake ganin ya kamata ta kai wacce, ba hankali na iya karɓa. Amma da can masana ita kai ba kai ta ba, kuma yanzu sun ga masana su bi ko ba kai ta ba. Wannan kuskure ne a cikin gaskiya. Sai fa in akwai yara ne waɗanda dole kiti za ta kula da su kuma ba a san ake zaune da su ba. To wannan ba haƙƙin mutum ya kamata ya yi ba kai tsaye ya yanke hukunci. Sai ya yi wa matarsa bayani, illa billa kiti da ki. Yawanci abin da ke cutar da mu mazaje rashin bayani. Sai mutum ya tsantar da doka a gidansa ba tare da bayani ba. To kuma babu wanda za a zalunce ta cikin babu yadi. Babu wanda za a bai wa ta kwana uku, a baki sai ta kwana 27 kuma ya zanto cewa wai hakan ya haranta mata rai. In ta haƙuri ta jure mata ta ciki na ciki tana damuwa, ta haka wannan ba daidai bane ba. Wannan mutum shi zai gyara wannan halayya. Ya je da wannan ya yi adadin kwanaki da ya kai dawo, sannan ya je da wannan ya yi adadin kwanaki da ya kai dawo, ta a warware wannan matsala. In kuma zai lallace ta ne ya nuna mata muhimmancin kasancewar ta a nan, ina idan wata ce ba ta da hankali da lura na kula da ‘ya’ya irin yadda wannan za ta kula da su ta lura da su, to wannan bayani ne duk da cikakken bayani. Yin ba bayani komai da ke gurɓacewa, kuma sanadiyyar bayani akan samu gyara. Allah su kiyaye.
Wannan ta ce malam game da auren dole. Wannan ta kasance kaka ce a wajen yarinyar, ta ce sai wanda take so za a ba yarinyar, ita kuma ta ce ga wanda take so, shi kuma uban ya ce ba zai ja uwarsa ba. To malam yaya za a yi, saboda ita kakar ta kace kuma ita yarinyar ita ma ta kace, ta ce a ita gani.
Wato ba maganar ba zai ga da mahaifiyarsa ba ne, ya fahimci wa musulunci ya goyi baya tsakanin kakarsa da ‘yarsa. Idan an tashi maganar zaɓi, shin kaka ce za ta zaɓo wa jikarta miji ko ita jika ce za ta zaɓi miji da kanta? Abin da ya kamata ya yi ne ya yi hukunci. Idan ya so ya lallaci mahaifiyarsa ya ba ta haƙuri ya ji hankalinsa ta gane. Don waɗansu daga cikin kakannin sukan nuna isa a kan jikokinsu don sun san suna da iko da ‘ya’ya. Kuma abin da suka hango wajen zaɓawa jikar mace namiji kai, ba lalle ba ne ya zanto wani nagarta ne. Kila wani kawai zuwa ya yi lallaci kakar, ya yi mata kyauta, ko ya je ya ganta ya kube takalmi duk kusa ya kai da ita ta ce dan arziki ne. Kawai ta ce dole ci za a ba. Wannan kuskure ne. A hakikanin gaskiya wannan uba shi zai tsaya ya yanke hukunci, kuma zai yanke ne bisa ga yadda manzon Allah ya ce, kuma ya lallaci mahaifiyarsa ya ba ta hakuri don a zauna lafiya. Tun da dai kakar ce ba ya tunar da zauna a gidan auren ba. Dan yarinya da take wani hali fa shi ne ita, kuma kakar kuma ba wani abin da za ta yi a cikin irin wannan.
To akwai tambayoyi wajen guda takwas, duk iri ɗaya ne akan maganar shan maganin rashin ɗaukar ciki. Wato yanzu kusan abin da yake ta yaduwa kenan. Mutane suna ga sun yarda da kamfen ɗin da ake ta yi cewa iyalai sun yawa, talauci ba za a iya ciyar da su, ba za a iya shayar da su ba. To akwai tambayoyi masu irin waɗannan guda takwas, duk akan tambaya ne akan halaccin shan maganin tsarin iyali. Sai kuma ta yi ƙarin bayani cewa mijinsu ne ma ya ba su kuɗi domin su bi wannan ka'ida ta tsarin iyali. Ta ce to ita ta karɓi wannan kuɗi kuma ta yi masa alƙawari za ta dinga shan wannan magani akai akai kamar yadda likitan ya buƙata, amma ba ta yin haka kuma ta kashe kuɗin. To shine ita ƙarin bayani akai. Amma dai asalin tambayar shine me ya hukuncin shan magani domin taƙaita yawan iyalai saboda tsoron talauci?
Wato taƙaita iyali ko tsara haihuwa ta yadda za a rika samun rata tsakanin wannan haihuwa zuwa waccan, yana yin sa ne idan an samu larura. Yana daga cikin larura idan mace ta zanto a halitta ta mai yawan haihuwa ce, duk shekara sai ta haihu. Hakan na bayuwa zuwa ga yaran su kasa samun kulawa mai kyau, saboda wannan bai fara yi wa kansa komai ba an samu kani. Wancan ma bai fara yi wa kansa komai ba an samu kani, sai ga yara uku dukkansu ba wanda yake wa kansa wani abu. Da babban da na tsakiyar da kuma na uku na ake goye da shi. To wannan larura ce da za ta iya sawa a rika samun hutun haihuwa shekara biyu ko wani abu makamancin haka, gwargwadon yadda likita zai ba da shawara. Amma a dakatar da haihuwa gaba ɗaya haramun ne. Sannan a yi hutu wanda yake mai tsawo, wace a kowace shekara biyar a haihu sau ɗaya shi ma wannan ya fitar da manufar musulunci ta samu da yaya amma shekara biyu da rabi ko shekara uku wannan hankali na iya karbuwa cewa duk da aka samu shekara biyu tsakanin tsakanin sa ko shekara uku tsakanin tsakanin sa har hakika an samu hutun haihuwar ka kowa za ta ke samun cikakken koshin lafiya haka dan ba ya samu cikakken koshin lafiya wannan idan akwai wannan larurar babu laifi amma ya zanto manufar ba wai kowace take tsoron rashin lafiya ba ko ƴaƴan ake jin tsoron kamuwa da rashin lafiya haka kawai wato ba a san ƴaƴan ya su yawa to wannan ya zama tunani ne irin na mutanen jahiliya wanda addinin musulunci na faɗa da shi kuma abinda kuma mu gane